빠블로진
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma an yi sahur lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Laraba 5 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baballe da kanin labaran.
So Ibrahim ga kanin labaran. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ki amsa laifi a jiya Talata a wata kotun jihar New York inda ake tuhumar shi da aikata laifuka 34. An kwantar da yara mata 'yan makaranta na Iran 20 a asibiti jiya Talata bayan da aka samu jerin hare-hare na guba a baya-bayan nan da ya sanya dubban yara 'yan makaranta rashin lafiya. Kotun kolin Pakistan ta ba da umarni a jiya Talata cewa dole ne a gudanar da kware-kwaren zabe a larduna biyu ranar 14 ga watan Mayu.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji bayani kan kin ansa laifuka 34 da tsohon shugaban Amurka wanda ake tuhuma Donald Trump yayi.
Daga masu tunanin bice da kulli aka yi masa na siyasa suna iya masa tausaya masa, amma kuma ga masu fahimtar ainihin yanda miliki yake tafiya da kuma yanda ya kamata abubuwa su kasance, bai kamata a ce hakan ya kasance ba.
Za kuma a ji cewa wasu yan bindiga sun hallaka mutane shida a jihar Taraba ta arewacin Najeriya.
Kungiyoyinmu sun gobo ne, amma na tashe-tashe yanzu ga mu a makaranta don muna zanne.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faris Sanyana ke gabatarwa. Za kuma a ji karatun Alkur'ani mai tsarki daga yara albarkacin watan azumi. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ki amsa laifi a jiya Talata a wata kotun jihar New York inda ake tuhumar shi da aikata laifuka 34 da suka danganci ba da bayanan ƙarya kan harkokin kasuwanci domin boye wani laifi da ba a bayyana ba. Masu shigar da ƙara sun ce laifin da yake boyewa na da alaka da kuɗin toshiyar baki da ake zargin ya biya wata mai fitowa a fina-finan batsa don ta taimaka masa ya lashe zaben 2016 a wannan shari'a. Wace ita ce ta farko da ake yi wa shugaban Amurka ne yanzu ko tsoho? Lauyan gundumar Manhattan Alvin Bragg ya yi zargi a cikin wasu jerin hujjoji tare da tuhumar cewa Trump ya yi ta ƙarya a kan bayanan kasuwancinsa akai-akai don ya sake laifukan da ya tafka da kuma wasu bayanai da za su rage masa kima idan masu kaɗa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa na 2016. A wani ɓangare na shirin, a cewar sanarwar da ta biyo baya, ana zargin Trump da kitsa biyan kuɗin toshiyar baki ga jarumar fim ɗin batsa Stormy Daniels kuɗi $130,000 kafin zaɓe don rufe mata baki game da ikirarin da ta yi na kwanciya na dare ɗaya da Trump shekaru 10 da suka wuce. Trump dai ya daɗe yana musanta alaƙa ta jima'i, amma banda biyan kuɗi. An kwantar da yara mata 'yan makaranta na Iran 20 a asibiti jiya Talata bayan da aka samu jerin hare-hare na guba a baya-bayan nan da ya sanya dubban yara 'yan makaranta rashin lafiya, kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta rawaito. Kamfanin dillancin labaran IRNA ya bayar da rahoton cewa an yi wa 'yan matan jinya bayan sun yi fama da ƙarancin numfashi a Tabriz, babban birnin lardin gabashin Azerbaijan na arewa maso yammacin ƙasar. Shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa ta birnin Asghar Jafari ya shaida kamfanin dillancin labaran IRNA cewa nan da nan aka aike da ƙwararrun jami'an ba da agajin gaggawa zuwa wurin da lamarin ya faru bayan wani rahoto da ke nuna cewa ɗalibai da dama daga ɗaya daga cikin manyan makarantun sakandaren 'yan mata da ke Tabriz na cikin wani hali mara kyau. Ya ƙara da cewa gwajin da aka yi musu da kuma yanayin da gaba ɗaya na duka ɗaliban yana da kyau. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Taliban a Afghanistan sun sanar da Majalisar Dinkin Duniya cewa sun haramta wa mata aiki a kungiyar. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa jiya Talata game da sabon gyara da kungiyar ta yi na baya-bayan nan na takaita 'yanci da walwalar mata a ƙasar. Mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Stephane Dujarric ya shaida wa manema labarai cewa ga Sakatare Janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres, duk irin wannan haramci ba za a amince da shi ba, kuma ba za a yi la'akari da shi ba. Wannan shi ne na baya-bayan nan a cikin wani yanayi mai tayar da hankali da yake kawo na kasu ga kungiyoyin agaji na kaiwa waɗanda suke tsananin bukata. Majalisar Dinkin Duniya ta hangi faruwa hakan, lamarin da ya sa ta bayyana damuwa cikin 'yan watannin da suka gabata.
To an jima kaɗan, baballe zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu da farko. Jiya Talata, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ƙi ansa laifuka 34 da ake zarginsa da aikatawa bayan da kotun kolin jihar New York ta tuhume shi da biyan wasu kuɗaɗe kan wasu dalilai da ake takaddama a kai a yayin yaƙin neman zaɓensa na shekara ta 2016. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya je New York ɗin, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Da misalin karfe 3:30 na yamma ne Trump ya bar gidan kotun da ke lamba ta 100 a kan Center Street, kuma zai sake bayyana gaban kotun ne a ranar 4 ga watan Disamban shekarar 2023. An shafe kusan sa'a guda ana tuhumar Trump a cikin kotun da ke gundumar Manhattan. Trump ya zauna a gaban alƙali a kan teburi tare da tawagar lauyoyinsa. A ƙa'idance, yayin da Trump ya bi tsarin yin rajista kafin a gurfanar da shi, an ɗauke shi a matsayin wanda aka kama kuma ana tsare da shi. Lamarin da magoya bayan Trump ke kallo a matsayin wani bita da kullin siyasa ne. Trump mai ƙoƙarin kansa ne, yana da rauni kamar kowa, amma bai yiwuwa a gurfanar da mutum saboda wata mu'amalarsa ta jin daɗi da yi a baya. Dukkan mu'ajizai ne, akwai wani ɗan majalisa ne amma yana da nasa mugun aiki da yake yi. Kaɗan da rikici ya kaure tsakanin magoya bayan Trump da masu adawa da shi, in ba don ɗauki da jami'an tsaro suka kai ba. Shi ma Malam Jibrin Abdullahi yana da wannan tunanin cewa ana ƙoƙarin hana Trump fitowa takara ne a zaben shekarar 2024.
Ni dai ban so yanda ake mar ba. Domin mutane da yawa sun yi shugabancin Amerika sun sauka lami lafiya, tuhumar su an takaita. In ma akwai wani abu a kansu a da, sun takaita tuhumar tunda mutane sun fita kan mulki. To tunda shi ma ya sauka kan mulki ba abin nan bane, kuma yana da ƴancin shi na ɗan ƙasa da ya sake nema in yana so. To ina jin wannan ne yasa ake mai zagon ƙasa. Ba a so ya dawo. Saboda yana da wa'azu mutane ko da yake masu bin bayan shi ba duka nake ra'ayi da su ba na ra'ayi na su da bin da suke yi da yawa. Ta amma ni na zaɓi ɓangaren cewa shi ya kare mutuncin mutane, batun zudda ciki, batun luwaɗi, batun maɗigo, duk ya hana su ma taimako. Taimakon da su wa'annan ke ba su duk shi da ya zo ma ya hana. Ya ce shi ba zai yarda da wannan ba. To sai ni a matsayina na musulmi na ga cewa wajen nan ya ɗan karkato ya biyo hanyar addinin musulunci.
Masu sharhi na ganin wannan dambarwa na ƙara wa Trump farin jini a maimakon dakusar da shi, batun da Malam Muhammad Lawan ya ce ba haka ba ne.
Daga masu tunanin bita da kulli aka yi masa na siyasa suna iya masa tausaya masa, amma kuma ga masu fahimtar ainihin yadda mulki yake tafiya da kuma yadda ya kamata abubuwa su kasance, bai kamata a ce hakan ya kasance ba. Amma kuma in za a faɗi gaskiya, laifukan nan da aka shimfiɗa masa gaba ɗaya ya yi su ko bai yi su ba, ya yi su gaba ɗayansu. Gabaɗayansu ya yi wannan rashin mutunci da rashin kunya a yana shugaban ƙasar ma.
To kai za ka yi mamaki ka ga an wayi gari ya sake zama shugaban ƙasa?
A'a, ni ba zan yi tunanin haka ba. Akwai dai mutanen da za su tausaya masa su yi, amma mutanen da suke son ainihin gaskiya a tafiyar da doka da kuma shari'a a kan yadda ya kamata, to ba za su fa zaɓe shi ba.
An shirya Trump zai bar Manhattan bayan an gurfanar da shi a gaban kotu, sannan ya koma Florida, inda zai gudanar da wani gangami na yakin neman zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2024 a club ɗinsa na Mar-a-Lago da ke Florida. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York.
To gaida baba makeri, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hafiz da kashi na biyu na labaran duniya.
Kotun kolin Pakistan ta bada umarni a jiya Talata cewa dole ne a gudanar da kware-kware zabe a lardina biyu ranar 14 ga watan Mayu, inda ta bayyana cewa jinkirin zaben da hukumar zabe mai samun goyon bayan gwamnati ta yi ya saba wa doka. Hukuncin dai ya baiwa tsohon Prime Minister Imran Khan nasara ta siyasa, wanda ke ganin an gudanar da zabukan kasar tun da wuri bayan hambarar da shi daga kan karagar mulki ta hanyar kada kuri'an nuna rashin amincewa da mulkin dokokin kasar ta yi a shekara ɗaya da ta wuce. Jam'iyyar Khan PTI ita ce ke rike da majalisar dokoki da gwamnati a tsakiyar Punjab da arewa maso yammacin lardunan Khyber Pakhtunkhwa har zuwa watan Janairu, lokacin da ya rushe su don tilasta yin zaben wura'a duk faɗin ƙasar. Daga ƙarshe, shugabar hukumar Tarayyar Turai Ursula von der Leyen da shugaban Faransa Emmanuel Macron za su sauka a Sin yau Laraba don neman sake kyautata dangantaka da wata muhimmiyar abokiyar tattalin arziki, yayin da suke shirin tattaunawa kan batutuwa masu sarƙaƙiya kamar Ukraine da barazanar da cinikayya ke fuskanta. Macron ya kai ziyara ƙasar Sin na ƙarshe a shekarar 2019. Wannan dai ita ce ziyarar farko da von der Leyen ta kai tun bayan zama shugabar hukumar Tarayyar Turai a wannan shekara. Tun daga wannan lokaci, sauraron matakan shawo kan annoba da sun ta saka sun tilasta duk wani taron diplomasiya kamar dangantaka da Turai ta yi tsami na farko saboda dakatar da yarjejeniyar na saka hannun jari a 2021. Sannan Beijing ta ƙi yin Allah wadai da Rasha kan mamayar da ta yi wa Ukraine. Ga Macron da ke fuskantar zanga-zangar masu bore da sauyin tsarin fansho a Faransa, wannan ziyara za ta zamto mai alfanu yayin da ya yi tafiyar da tawagar 'yan kasuwa da yawansu ya kai 50, ciki har da na kamfanin Airbus da ke shirin tattaunawa kan odar wani babban jirgi da kamfanin Alstom na EDP mai kera makamin nukiliya.
Ga gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahoton mu na biyu, wanda zai kai mu jihar Taraba ta arewacin Najeriya, inda wasu 'yan bindiga suka hallaka mutane 6 baya ga kone gidaje da dama da suka yi. Muhammad Salisu Lado, gare ka.
Surai 'yan ta'addan dai koko in ce masu garkuwa da mutanen sun yi bata kashi tsakanin su da 'yan sa kai na yankin Baka da ke karamar hukumar Ardo-Kola a jihar Taraba, inda kuwa lamarin ya yi sanadiyar kashe mutane 6 da kuma jikkata wasu da dama, hadama da asarar dukiyoyi, kamar dai yadda dagashin anguwan Baka wadda lamarin ya rutsa da shi ya shaida min.
Ni ma ina cikin wanda ya gudu, ba wai tare da nariya ba, haka muka gudu su kuma da suka samu suka iso cikin gari sai suka kama kone-konen gidajen mu kawai. To da muka kama gudu daga baya kenan wasu gari kenan muka fara jin labari sai kashe-kashe.
Kamar mutane nawa suka kashe?
A labari kan kamar mutane 6 ne.
Kun tabbatar cewa mutane 6 suka kashe ko dai kuma jita-jita kuke ji?
Ba jita-jita ba, akwai 3 wadda police sun san da shi, akwai kuma 3 wadda ɗaya kamar jiya naka doke shi, kuma akwai ɗaya mafulata ne wadda an riga da an binne shi, akwai tabbashi an binne, akwai bawele ɗaya a cikin Baka, kaga ya zama 6.
Ina cewar su a daidai wannan lokaci ma ba kowa a garin, kamar dai yadda wani gudun hijira wadda lamarin ya ritsa da shi ya shaida min a bisa alƙawarin ba za mu ambaci sunansa ba.
Rayuwa kan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, da rayuwa kan muna cikin halin ha'ula'i. To mun shiga ta gashi gidajen mu dai duka sun gaggona, dukiyoyin mu sun gaggone, amma na kashe-kashe yanzu ga mu a makaranta dai muna zanne.
A makaranta da kuke zaune akwai wani tallafi da gwamnati ta kawo muku?
Eh, alhamdulillahi ana kokari, don ana kawo mana abinci irin masara, kuma ana taimaka mana da kayayyaki na sakawa na matan mu da yara gaba ɗaya da muri.
Daya daga cikin ɗan sentiri da ke yankin Baka na ƙaramar hukumar Ardo-Kola, kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wannan artabun, shi ma ya shaida min cewar
yanki nafa sun dauko waɗansu a wuraren jalin guraka, sai 'yan sa kai suka tashi suka je domin su kwato wannan mutanen. Sai kasance kinafin ne sun fi ƙarfin 'yan sa kai din, sai yanki nafin ne sai suka bude musu wuta.
To ko mahukuntan jihar Taraba suna da masaniya akan akuwar lamarin? Tambayar kenan da ne wa shugaban ƙaramar kamar hukumar Ardokwala a jihar Taraban, Honorable Salisu Umar Sani, wanda ya ce
suka sauko ka fara da su yan banga din, suka fi karfin yan banga har ga wakili dai wanda jiya aka fito da shi ga wakili uku, wanda muna kyautata zaton yan banga ne, amma dai ba gama verify ba, don akwai ɗaya da ana cewa taimu ba dan banga bane ba. Sai suka karisa cikin gari, kuma suka ci gaba da harbe harbe, mutanen gari suna gudu, suka kama kone-konen gidajensu, suka tsallaka daga garin Baka suka tafi Bozi da Lainde, duka mutanen wurin suka bunan din su.
Na yi ta kokari domin yin ta bakin rundunar yan sannan jihar Taraban, amma hakata bata cimma ruwa ba. Kakakin rundunar yan sannan jihar SP Usman Abdullahi, na buga masa waya bai dauka ba, na ko aike masa sakon garta kwana shiru kake ji. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To gaida Salisu, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Sanarwar da hukumar tsaron Najeriya ta DSS ta bayar kan bankaɗo wani yunkurin kafa gwamnatin riƙon ƙwarya ta tada kura a siyasar Najeriya. Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya shige ne, hukumar tsaron Najeriya ta farin kaya, wato DSS, ta fitar da wata sanarwa ta hannun kakakinta Peter Afunanya da ke bayyana wani yunkuri da ta ce ta bankaɗo na wasu 'yan siyasa a ƙasar da ke yi wa kundin tsarin mulki karan tsaye ta hanyar kulla maƙarƙashiyar da za ta kai ga kafa gwamnatin riƙon ƙwarya a maimakon rantsar da zababbin shugabannin ƙasar a ranar 25 ga watan Mayu mai zuwa. Wannan sanarwa dai ta tada kura ainihin a gidan siyasar ƙasar, lamarin da ya kai ga haɗakar shugabancin jam'iyyun siyasa 18 suka gudanar da wani taro inda suka yi matsayar miƙa buƙatar gaggawa ga hukumar ta DSS da ta hanzarta bayyana sunayen waɗanda take zargi da wannan maƙarƙashiya, tunda ta kasa faɗawa 'yan Najeriya cewa ta kama su. Ya bagi Yusuf Sani shine shugaban majalisar bada shawara ta jam'iyyun siyasa, wanda kuma shine ya jagoranci taron a Abuja.
Banda cewa ya sa mutane da yawa cikin fargaba, musamman mu 'yan siyasa, zai kawo cikas ga tafiyan demokratiya da muke yi a Najeriya. Tunda aka gaba zabe na shugaban kasa da na gwamnoni da na majalisa, akwai kurakurai wanda suka bi bayan wato yadda aka gudanar zaben. To lallai ba za a rasa wanda ba su ji daɗin abin da ya faru ba, kuma a tunaninsu su kila za su su dauki mataki na wanda a ganinsu zai kwace masu haƙƙinsu. Idan aka duba tsarin demokratiya da kuma tsarin kundin mulkin Najeriya ita kanta, da kuma haddashi dokan gudanar da zabe Electoral Act 2022, da lallai ya ba da dama na mutum ya bi hanyar da zai bi, amma ta kara aka ba da dama inda za a yi akwato ma mutum haƙƙinsa idan shi ya yarda cewa hukumar zabe ba su yi mashi adalci ba. Kundin mulki ya ba da dama cewa mutum ya yi kara wato ga su tribuna, wato kotu na musamman da aka kafa saboda akwato mashi haƙƙinsa. To kuma kundin mulkin Najeriya ya ba da dama na wanda suke so su yi demonstration peaceful, wanda dai ba zai kawo wani kashe-kashe da kone-kone da wani abu ba. To bisa ga labarin da su DSS suka bayar, sun ce akwai wanda suke meeting, suna tunani o suna shirin su kawo wato gwamnati na wucin gadi. Idan kika tuna irin wanda aka yi a lokacin 1993 kenan, lokacin da Babangida ya rushe zaben da aka yi na Oba na Abiola, sannan aka kawo Shinaka, daga baya kuma shi marigayi Sani Abacha ya zo ya kwace mulkin. To kaga daga wannan, idan muka bar maganar IND, to kenan demokrasiya ce ake so a gurgurtantar da wato za a waye gari a ce ba demokratiya kuma kenan sai mulkin soja. to shi ne ya sa baka tashi sai baka ce maza-maza mu yi mitin mu fada mutanen Najeriya da duniya ma gaba daya cewa wannan yunkurin da aka ce ake yi mu bai yarda da shi ba, kuma muna kira su DSS da kansu da babban murya cewa su dauki mataki, ba wai kawai su zo su gaya jama'a cewa suna da sane da wanda suke so su kawo hargitsi a cikin sani, kuma su kawo to shi ne ya sa mu a matsayinmu na shugabannin jami'u to a matsayina kuma na shugaban shugabanni shi ne ya sa muka kira wannan meeting, muka yi meeting muka fada muka gaya jama'a cewa wannan abu ba yarda da shi ba ko kadan. Kuma mutane wanda suke wannan shiri su san cewa abin da ake kira wato treasonous felony laifi ne babba wanda idan aka samu mutum ya irin wannan abun da zai hambare gwamnati to ana iya yanke masa hukunci na kisa.
To shin ko yaya masana suke kallon wannan al'amarin? Dr. Abu Hamisu malami ne a Jami'ar Abuja kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa.
Wato wannan fiskanci ne irin na 'yan Najeriya wanda suke gani cewa 'yan Najeriya ba su san abin da suke yi ba ko kuma kansu bai waye ba ko kuma za su iya su aikata komai ba abin da zai faru a kasan nan. In ba aka ba ta yaya za a yi zabe a ce an samu zababban mutum wanda kuma ake jira a rantsar da shi a ce kuma a zo a kafa gwamnati na rikon koriya, ina aka tabbayin aka wanne tsari kundi mulki na Najeriya ne ya bada wannan dama a bisa wani dalili an sauke zaben ne ko kuma kotu ta sauke zaben ne? In an yi zabe akwai wanda suke da korafi kawai su tafi kotu abin yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya aiwatar kenan. Ai wannan ba wai wato gwamnati rike rikon koriya ba ne, wannan ku ne wanda ake so a yi wa 'yan Najeriya da suka tsaya tsayin daka suka zabe wato Bola Ahmed Shuaju Tinubu don wanda bai gamsu da zaben da aka yi ba ya tafi kotu, amma a zo tsakarana a ce wai za a kafa wani ko kuma wani suna yunkuri wannan ma abin dariya ne. Shi wato hukumar da ke asiri na farin fula da ya fito da sanarwa ai wannan ma ya bani dariya, saboda me ya kamata a ce ma kafin su ba su fito da sanarwa wannan sun kame waɗanda ma suke tunani ko suna yunkuri ko kuma a suna ma ambato wani abu kamar ne aka ya kamata a ce yanzu an kama su an gurfanar da su a gabar alkali a kotu ba wai su ba da sanarwa a suna cewa akwai wayansu da suke so su tsaya da tarzoma ta hanyar kafa gwamnati na rikon koriya ba. Ai wannan ba abun tunani bane ko ba abun da ya kamata a yi bane.
Masani harkokin shari'a mai nasara Kogo Ibrahim Umar shi kuma ya kalli lamarin ne ta mahangar shari'a.
To in muka dauki tsarin mulkin Najeriya babu inda aka fito aka yi magana cewa Najeriya za ta zama shugabancin ta karkashin rikon koriya. Akwai inda dai aka yi dama amma kuma lokacin ya riga ya wuce don an riga an yi zabe. Wato in muka dauki tsarin mulkin Najeriya da kyau muka duba shi da kyau, wuraren da kawai aka yi wani abu wanda yake zai yi kama da wannan shine sashe na 135 na tsarin mulkin Najeriya. A sashe na 135 din ma ba kowane sashe ba, sakin sashe na uku inda yake a lokacin da jamhuriyar Najeriya take tsundum a cikin yaki a ra'ayin shugaban gwamnatin Najeriya shugaban kasa kenan ba za a iya a yi zabe ba, to shine yace majalisar dokoki ta tarayya za a iya a bukace ta, ita kuma za ta iya tayi kuduri kuduri kawai ake bukata ba wai sai tayi doka ba. To kudurin nan kuma idan muka duba da kyau shi ma sashi na 64 sakin sashi na 2 yayi wannan magana yace majalisar da kasa ta tarayya tana da damar da idan kasa tana cikin yaki kuma a ra'ayin shugaban kasa zabe ba za a iya a yi zabe ba. To ita wannan majalisar za a bukace ta kuma an bukace ta ta amince a daga ma wannan lokacin gwamnati din nan maimakon wato shekara hudu da ake da shi, to za a daga ma gwamnati ya zama ana da karin wata 6-6 shine abin da yake kawai ya danyi kama da wannan. A karin wata 6-6 shine aka yi magana cewa idan an zo wannan kari din babu wani kari a lokaci daya wanda yake zai wuce wata shida. To ba a fadi iyaka ba za a yi ta wata shida za a yi ta kara, amma ba a ce ga iyakar wata shida ba. Wannan shine kawai wanda yake za mu iya cewa muka hada sashi na 153 suke sashi na 3, muka hada shi da wannan sashi wanda na kira sashi na 76, to nan ne kawai za mu iya cewa akwai wani abu wanda yake ya danye kama da wannan. Amma kwamanin su bai bada hujja ta cewa za a iya yin gwamnatin rukun kwarya ba, saboda na daya an riga an yi wannan sake kamar yadda na ce, har an riga an yi zabe.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda, sai Jundi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
A gaida Murtala, yanzu kuma lokaci ne na sauraron karatun Alkur'ani mai tsarki daga yara albarkacin watan Ramadan.
Assalamu alaikum, sunana Usman Khalifa daga Sharbatu Sabulu Salam Accra. Da karanta suratul Rahman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, Ash-Shamsu wal Qamaru bihuzwan, Wan-Najmu wash-Shajaru yasjudan, Was-Samaa'a rafa'aha wa wada'al Mizan, Alla tataghaw fil Mizan, Wa aqimul wazna bil qisti wa la tusirul Mizan, Wal-Arda wada'aha lin Adam فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والأبوز الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يتكئان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولهم جوار منشآت في البالك الأعلى فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان وابقى ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سرق الله العظيم.
Fatan an amfana da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice.
To Ibrahim, ga labaran a takaice. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ki amsa laifi a jiya Talata a wata kotun jihar New York, inda ake tuhumar shi da aikata laifuka 34 da suka danganci ba da bayanan ƙarya kan harkokin kasuwanci domin ɓoye wani laifi da ba a bayyana ba. Masu shigar da kara sun ce laifin da yake boyewa na da alaka da kudin toshiyar baki da ake zargin ya biya wata mai fitowa a fina-finan batsa don ta taimaka masa ya lashe zaben 2016. An kwantar da yara mata 'yan makaranta na Iran 20 a asibiti jiya Talata, bayan da aka samu jerin hare-hare na guba a baya-bayan nan da ya sanya dubban yara 'yan makaranta rashin lafiya, kamar da kafar yaɗa labaran ƙasar ta rawaito. Kamfanin dillancin labaran IRNA ya bayar da rahoton cewa an yi wa 'yan mata jinya bayan sun yi fama da ƙarancin numfashi a Tabriz, babban birnin lardin gabashin Azerbaijan na arewa maso yammacin ƙasar. Kotun kolin Pakistan ta ba da umarni a jiya Talata cewa dole ne a gudanar da kware-kwaren zaɓe a larduna biyu ranar 14 ga watan Mayu, inda ta bayyana cewa jinkirin zaben da hukumar zaɓe mai samun goyon bayan gwamnati ta yi ya saɓa wa doka.
To masu sauraronmu, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tani gabatar da shirin, da producer mu Jumbe Hamza, sai kuma injiniyan mu Kal, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.